بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايقا بوليتا تبتع الله سبحانه وتعالى ميقومي ديالهم لنشي قبل الزماء dan karanta wannan littafi insha Allah ta'ala, littafin al-aqida wanda mun faro karatun shi tun a baya, har Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun yi zama uku. Wannan ita ce zama ta hudu domin karanta wannan littafi. Idan ƴan uwa suna biye a cikin karatun da muka yi, ko kuma in ce zama da muka yi na ƙarshe, muna fasali na biyu wanda ke magana akan abu na biyu da ke cikin ababen da ke ruguza musuluncin mutum. Duk wanda ya yi ruko da wannan al'amari, to musuluncin shi ya rushe, ya yi ridda, ya bar musulunci, ya koma zuwa ga kafirci. Kuma idan aka yi rashin sa'a ya mutu akan haka, makomin shi ita ce wuta, ba kuma zai taɓa fita daga wuta ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare. Idan ba mu manta ba, abu na farko mun yi bayani akan al-kufur, kafirci. Mun ji cewa kafirci ya kaskashi biyu: akwai al-kufurul akbar, babban kafirci. Mun ji kofofin shi guda biyar wanda malam ya rattabo, da kofa guda hudu wanda muka kara cikin bayani. Mun ji cewa duk wanda ya riko da wannan kafirci shikenan ya fita daga cikin musulunci, kuma makomin shi ita ce wuta. Mun ji cewa duk wanda ya kafirta, to waɗansu hukunce-hukunce fa sun hau kansa, kamar matarsa ta saku, baya halasta a bar mishi riƙon ‘ya’yansa, ba kuma za a mishi hukunci irin hukuncin musulmi ba, ba za a riƙa mishi sallama ba, in ya mutu ba za a mishi wanka irin wankan musulmi ba, ba za a rufe shi a makabarta na musulmi ba, ba kuma za a yi mishi sallah ba, ba za a nemi mishi gafaran Allah ba. Makoman shi da shi da Fir'auna da Hamana da Abu Jahal, makoman su da yake ne. To mun kuma ji cewa akwai kafirci kashi na biyu, shine karamin kafirci wanda idan mutum ya aikata shi bai kafirta ba, amma kuma ya yi babban zunubi. Su ne ire-iren waɗannan abubuwan da zaka ji a cikin hadisi cewa aikata su kafirci. Amma idan aka dubi asali na shari'ar musulunci, za ka ga cewa wanda ya aikata su bai fita daga cikin da'ira ta addinin musulunci ba. Kamar yaƙan musulmi, kamar wanda ya zakke ma matansa tana cikin jinin al'ada, ko ya mata ta dubaranta, kamar wanda ya rantse da wani Allah, da makamantan irin waɗannan abubuwa da suka zo a cikin hadisai, annabi ya kira su da cewa kafirci. Amma kuma wanda ke aikata su bai yi radiya bar addinin musulunci ba. To sannan mun yi bayani akan wato wani faɗakarwa babba a wancan zama kenan da muka yi a baya, cewa shin duk wanda ya aikata aikin kafirci ya kafirta? Mun ji cewa ba duk wanda ya aikata aikin kafirci ne ke kafiri ba, har sai in an tsaida masa da hujja, an yi masa bayani filla-filla cikin natsuwa da kwanciyar hankali, amma kuma ya doge akan abin da yake, to a wannan lokaci ya kafirta. Mun ji cewa kuma akwai waɗansu abubuwa guda biyar da suke hana mutum ya kafirta. Idan ya yi aikin kafirci a daidai wannan lokacin, yana sifanta da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar. Akwai jahilci, mun yi bayani akan wannan. Wanda ya yi aikin kafirci da jahilci, shi bai san abin kafirci ba, ko ilimin shi bai kai ba, ko shi sabon musulunci, to wannan ba kafiri ba ne, ko da aikin da ya yi na kafirci. Har muka kawo waɗansu misalai waɗanda suka zo a cikin hadisai akan wannan. Abu na biyu shi ne al-ikra, tursasawa. Duk wanda aka tursasa shi ya yi aikin kafirci, to wannan bai zama kafiri ba, matuƙar dai zuciyar shi tana cike da imani. Mun kawo sharaɗin tursasawa guda uku kamar yadda muka yi bayani. Sannan abu na uku shi ne fushi, irin fushin nan da ke wato gigita mutum har ya fita hayyacinsa. idan mutum ya kuskure ya kafirci bayan ya fusata fushin da ya gusa mishi da hankali irin wannan mutum bai kafirta ba haka nan kuma idan ya kasance mutum yayi kafirci ya kwaikwayi wani wanda ya kyautata ma zato ne yayi zaton cewa duk abin da wani yayi addini ashe abin da wancan yayi kafirci ne shi kuma sai kwaikwayi wannan sai ya kafirci shi ma a wannan lokacin bai kafirta ba har sai an masa bayani ya ce kai ni dai na yarda ko ma dai kafircin ne ko ma me in dai malam wani ya to ni ma nayi kawai na yarda in kafirci to a wannan lokacin sai ya zama kafiri haka nan kuma akwai tawili shi kuma mun kawo sharadan tawili guda uku to baya ga wannan kuma mun je ga abu na biyu wanda ke kafarta musulmi ya yarda ya bar addini ko kuma ya raunana masa imani imaninsa ya raunin da yake ba zai iya tsamar da shi daga azaba ba ranar tashin alkiyama shi ne munafinci annifaq mun ji cewa munafinci shi ne bayyana musulunci a ɓoye kafirci ko kuma bayyana alkhairi a ɓoye sharri da wannan sai muka fahimci cewa ashe munafincin ma ya kashi biyu ne akwai babban munafinci shi ne duk wanda ya aikata shi a kafirta wanda ya ɓoye munafinci ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa amma yana faran-faran yana nuna musulunci har mun ba da waɗansu daga cikin misalai kamar wanda zai kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya kyamaci wani sako na annabi la shakka wannan mutum ya kafirta kuma wannan munafinci ko kuma ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ƙaryata wani magana wata magana daga cikin maganganun annabi ko wata shari'a daga cikin shari'an annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙaryata ta ko ya kyamace ta wannan ma munafinci ne ko kuma mutum ya kudurta cewa ba fa dole ne fa sai an bi annabi ba ba dole bane to wanda ke ji a cikin zuciyar shi cewa ko a bi annabi ko kar a bi annabi duk abu ɗaya ne shi ma wannan munafiki ne munafincin shi irin na kafirci in yi aqidantu da wannan ya zama kafiri in ya mutu akan haka in ya shiga wuta ba zai taɓa fita ba ko kuma mutum ya kudurta cewa akwai waɗanda su alaƙarsu da Allah ya kai ga za su iya yin addini ba tare ta hanyar annabi ba ita ma wannan kafirci ne ko kuma mutum ya kudurta cewa addinin musulunci yana mai da mutane baya ne babu wayewa a ciki babu ci gaba a ciki duk wannan miyagun aqidu ne da ke kafirtar da musulmi idan ya aqidantu da su ko kuma mutum ya riƙa farin ciki idan kafirai sun samu galaba akan musulmi yana farin ciki yana jin daɗi zuciyar shi na fari wannan alamar munafinci ne ko kuma ya riƙa baƙin ciki idan musulmi sun ɗaukaka akan kafirai musulunci ya rinjaye kafirai sai ya riƙa samun damuwa da baƙin ciki duk wannan misali ne daga cikin misalan kafirci wanda ke biwa ta ƙofar munafinci haka nan ma hukunci zuwa ga ɗagut hukuncin da ya sha bamban da dokokin Allah ƙarara wanda ya ɗauki hukuncin shi ya kai ma ɗagut yana ƙudurta cewa wannan hukuncin zuwa ga ɗagut ya fi hukuncin musulunci ko kuma suna daidai to wannan shi ma kafirci ne ta hanyar munafinci haka nan kamar da muka kawo a baya izgilanci ga ayoyin Allah ko ga Allah ko ga manzon Allah shi ma wannan kafirci ne ta ƙofar munafinci ko kuma walakanta addini ko walakanta masu addini dan sun kasance masu addini akwai bambanci tsakankanin walakanta mai addini saboda mu'amalin yau da kullum da kuma walakanta mai addini din ya zama mai addini sai ka walakanta wani musulmi domin ya farge mu ya kama da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kawai shine lasisin walakanta shi kaga an walakanta shi ne saboda wani al'amari na addini sannan munafinci man adani waliyan faqad azantuhu bil haqq ko kuma suka zuwa ga malamin musulunci mutum ya rika aibanta malamin musulunci da duhun kai ko rashin wayewa ko makamantan wannan to wayen ya soki addinin musulunci ne saboda ai babu masu sallan addinin musulunci sai malaman da Allah subhanahu wataala ya fitar a ciki da haka wanda ya kushi malaman musulunci gabaki daya ya soke su musamman ya soke sahabbai ko ya soki mutanen Madina ko ya soki sayyidina Ali bin Abi Talib wannan karara munafiki ne kuma munafinci irin na kafirci duk wanda ya taka wannan matsayi na munafinci ya kafirta ya fita daga cikin musulunci kuma idan an shiga wuta da shi da kafirai to shi yana karkashin wutan ne kafirai suna saman sa to haka nan abin nan jibincin kafirai kamar yadda muka yi bayani a baya haka nan wani abu da ya kamata mu tsokaci a kai zurfafawa wurin maganar yanci shi ma wannan munafinci zurfafawa wurin maganar yanci kowa yana da yancin yin abin da ya ga dama ƙarya ne kai musulmi baka da yancin yin abin da ka ga dama kana da yancin da za ka yi abin da Allah ya ce ka yi shi yasa idan ka ɗauki wannan gurɓataccen aƙidan almaniya secularism shi yasa wannan aƙidan aƙidan munafinci ne na kafirci ma'ananta shine faslu dini an daula araba tsakankanin addini da kuma gudanar da rayuwa addini daban iyakan shi masallaci hanyar da za a samu kuɗi hanyar da za a samu mulki hanyar da za a samu ilimi fadin albarkacin baki wannan ba ruwan musulunci ne wannan gurɓataccen aqida ce munafinci ne ko munafincin da ke kafirtar da mutum shi yasa aqidan secularism sun gina shi ne akan yancin cin abubuwa guda hudu na ɗaya dai akwai hurriyatu tafkir hurriyatu tafkir shine ku abin nan secularism ne yake nan a Hausa almaniya na me nake na ake kiran shi a Hausa kun dai gane dai abin da ake nufi kun ban dai mu gano mu amince da Hausa ba Hausa ba ta ishe ku ba kenan yawa to na ɗaya dai suna da aqidan hurriyatu tafkir dole ne a ba kowa dama ya rika tunani irin abin da yake so kana da daman da zaka yi tunanin abin da ka ga dama sharrin da ke cikin wannan shine an baka dama ne kai tunani hatta kai ga ka kore imani da Allah saboda mene kana da yancin tunani an baka dama ne kai tunanin cewa duk wanda aka bauta ma yayi shine hurriyatu tafkir ba wai abu ya suka yi wannan ba suna da hurriyatul fi'il yanci na aiki shi kuma wannan yanci na aikin kawai ka tsara ma kanka rayuwa yadda kake ganin ta dace ya za ka yi ka samu kuɗi wannan ba ruwan musulunci ne shi musulunci bai isa ya zo ya maka katsalan da yadda za ka samu kuɗi ba ballantana abu ana batun wannan riba ne wannan ba riba ba ne wannan halas ne wannan haram ne ba ruwan musulunci da wannan kila an fahimta kuma ba ruwan musulunci da siyasanka sai ka kashe mutum nawa za ka zama shugaba ba ruwan musulunci da wannan kawai ƙarfi in kana da ƙarfi ka yi amfani da ƙarfinka kawai ka zama shugaba ka yi amfani da ƙarfinka ka zama mai kuɗi ka yi amfani da ƙarfinka ka zama ɗan kasuwa ba ruwan musulunci da wannan suna cewa kana da yanci haka nan kuma gurin hukunci musulunci ba shi zai zo ya gaya maka yadda za ka gudanar da hukunci wani ya kaza a ce hukuncin shi kaza ta za a abin da yake shekara 1400 a ce shi ne za a apply na yanzu musulunci bai isa ba sannan kuma akwai hurriyatul ibada kana da daman da za ka bauta ma duk abin da ka ga dama irin ta ne dai muke rayuwa a nan ƙasan a ce kowa yana da ranin abin nan yancin yin addininsa yancin yin addini ai wannan ƙarƙashin wannan gurɓataccen aqida ta kafirci ne wannan secularism din kana da yancin yin addini amma mu abin da muka sani shine inna dina inda Allah al-islam amma an ce kana da daman da zaka yi addinin da kaga dama duk abin da kaga dama zaka bauta mishi ka bauta mishi ba mutsala wannan daidai ne to wannan dai ya zo a ƙarƙashin wancan munafiƙar aqida ce almaniya haka nan kuma kana da yancin magana yancin magana shine idan wani ya zo ya soki annabi sallallahu alaihi wasallama to ba za a ɗauki mataki akan shi ba me yasa saboda yana da yancin faɗin albarkacin bakin shi kun fahimci matsalar da kyau in ya zo ya soki addinin musulunci ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soki alqur'ani
duka wannan yayi daidai yana da yanci
to wannan ita ma munafinci ne shi yasa duk wanda kaje yana zurfafa gurin yanci 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 to shi karan kanki sai kai mishi alaman tambaya wannan yana da kyau mu danyi tsokaci a wannan gaban kafin mu yi annau ithani annifaq al'amal nau'i na biyu shine munafinci na aiki wancan munafinci na aqida wanda aqidantu da wannan aqidoji ya takarta ya bar musulunci to akwai munafinci nau'i na biyu shine annifaq al'amal munafinci na aiki wa huwa amalu shay'in wa huwa amalu shay'in min a'mali munafiqin allati la ta'ila al-kufr shine aikata wani aiki daga cikin aikin munafiqai amma ba ta kai ga mutum zuwa ga kafirci ma abqa'il imani fil qalbi kuma imani yana nan a cikin zuciyarsa wa hadha la yukhruj min al milla irin wannan ba ya fitarwa daga cikin addinin musulunci lakinnahu wasilatun ila zalika sai dai hanya ce daga cikin hanyar da zai iya fitar da mutum din zuwa ga musulunci wa sahibuhu yakunu fihi iman mai irin wannan mummunan dabi'a zaka ga yana da imani ma ba'd min khisal al nifaqi kuma yana da wadansu sashi nau'in nan ɗabi'u na munafinci na aiki da ko shi wannan bambancin su shine wancan na aqida ne wannan kuma a aikace ne mutum zai rika ɗabi'an munafikai annabi ya kira waɗansu abubuwa da suna munafinci sai kuma aka ga mutum yana aikata su to irin wannan mutum bai ridda ba amma yana da ɗabi'an munafikai kuma bai fitar da shi daga cikin addinin musulunci ba sai ma dai cewa min amsalatihi ga misali can ya baka misalai guda uku wanda mun dan kakkara da wasu to nan kuma ga wadansu misalan na karamar munafinci wanda duk wanda ke yin ta bai zama kafiri ba bai fita daga cikin musulunci ba amma kuma yayi babban zunubi kamar hukuncin anya idal insani bi shay'in wa fi niyyatihi adamu wafa'i bi hadha alwa'd mutun yi alƙawari amma kuma a cikin zuciyar shi bai niyyar zama zai cika alƙawarin ba ka zo ka same ni za mu tafi anguwa da kai karfe uku a cikin zuciyar shi nan yana ganin kai wallahi bacci na zan je in yi ko ya zo sai dai ga bani to kaga wannan saba alƙawari ke wannan ɗabi'an munafiƙai ne amma wani irin munafinci munafinci na aiki wanda ya safanta da irin wannan ba kafiri ba ne bai yarda ba amma kuma ya yi babban zunubi abu na biyu an yi haddisa al'insan shine mutum ya riƙa ba da labari wa yakzibu fi hadisihi ya riƙa yin ƙarya shaci faɗi abinda bai faru ba ka ce ya faru abinda ya faru sai ka ƙara ko ka rage ko ka canza mishi mafuskanta duk wannan na daga cikin ƙarere abinda bai faru ba ka ce ya faru abinda ya faru ka ce bai faru ba ko kuma abin ya faru amma sai ka ƙara ko kuma sai ka rage ko kuma sai ka canza mishi mafuskanta yadda kun fahimci wannan duka nau'o'i ne na munafinci amma na aiki an yu'tamanu al-insanu ala shay'in a amince mutum akan wani abu mu'ayyan wani abu sananne fa yakunu al-amana sai ha in shon nan amana an bashi labari ne sai ya je fallasa an bashi ajiyar dukiya sai ya je ci wad dalilu ala zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallama dalili dake nuna wadannan abubuwan munafinci ne na aiki shine fadin annabi da yake cewa ayatul munafiqi salafun alamumun munafiqi guda uku sai annabi ya ce idza haddatha kaba idan yayi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhla in yi alƙawari ya saba wa idza tumin khana in aka amince masa sai ya hadinci Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi to kenan waɗannan alamomi ne na munafinci har a wani hadisi ma cewa idza ahada ghada in yi alƙawari ya yaudara wata ruwayin ya ce wa idza khasama faja idan ya kusuma ya zama ba a daidaita da shi in aka fara husuma da shi in duk duniyan nan an tari an taru an bashi hakuri ba zai ce ni ba har wani da alfari da ni duk wanda ya ci to da nimiya ya sha shi ba a kafara a gurin shi duk in kai mishi laifi shi kenan ko riga kun kulla kenan wani sai ya rika binka shekara goma sai ya rama wani abu da kai mishi wannan fujuri kenan faja sai mutum ya fajirci ya wuce wuri ka zage shi ɗaya sai ya zage ka sau goma sha ɗaya kai wani masu ya ɗauki cirbi ya maka zage cikin cirbi saboda ka zage shi sau ɗaya wannan fajirci ya wuce wuri to wannan alama ce daga cikin alamomin munafinci malai ce asarun nifaqi alil fard wal mujtama, wani irin mummunan tasiri munafinci yake da shi akan ɗaiɗaikun mutane da kuma society. Malai ce inna lin nifaqi bi naw'aihi afaran sayyi'an, idan ka dauki munafinci da nau'o'in shi guda biyun nan, da babban munafinci da karaman munafinci, sai ce suna da asaran sayyi'atan, wa'insu miyagun tasiri, suna da mummunan tasiri a cikin al'umma, wa khatiratin jiddan, kuma suna da ainihin hadari mai girma alal fardi akan ɗaiɗaiku wal mujtama da kuma society. Ban san mujtama da Hausa ba. Menene mujtama? Zamantakewa? A ina aikawa wata fasara ne in ci ba. Mujtama da ka ɗauka yanzu anguwanku ko yankinku ko sauka a ce Kaduna South ko Kaduna North, mene sunan yankin? Mujtama bi ma'ana dai anguwa ne mutane sun haɗu, yanki ne mutane sun haɗu. Shi yasa kawai ni dai ban san shi da Hausa ba, an ko kun san shi ku faɗin ne. Al'umma ma larabci ne ake, duk dai ba rabu da bakar ba ke. Na'am? To, in na fasara shi da anguwa ko gari, zai dan iya ɗauka. Sai dai al'umma larabci ne, amma ta rikide ta koma Hausa. To, mu ce tasirin shi ga al'umma, shi ke nan ba shi haka. Sai malai ce fa min hadhihi al-afar, daga cikin miyagun tasirin da munafinci na aqida da munafinci na aiki ke ma al'umma. Abu na farko, khurujul insani min al-islam, subhanallah. Duk wanda ya sifanci da sifan munafinci babba ya fita daga cikin musulunci. Idza kana nifaqahu i'tiqadin, idan munafincin shi zama na aqida ne, ya fita daga cikin musulunci, yayi rabi ya kafirta. Akwai sharrin da ya wuce kafirci? A ce yau mutum yana musulmi amma yanzu ya yarda, akwai sharrin da ya wuce wani? Babu. Wa dukhuluhu an-nar, zai kuma shiga wuta ma'afuta ashaddu al-azabi fi haqqi, kuma mafi tsananin azaba zai tabbata akan a cikin al'amarinsa. Kama qala ta'ala, kamar da Allah ke cewa innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Lalle munafiqai fi ad-darki al-asfali minan nar, suna can darkakewan ƙasa na wuta. Walan tajida lahum nasiran, ba za ka taɓa samun wanda zai taimake su ba. Gobe kiyama akan yi taimako, akan yi ceto, to su ceton masu ceto ba zai amfane su ba. Ka ko san cikin waɗanda za su yi ceton nan, har Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi ceto da kansa. Yakan yi ceto da kansa. Ba ga ceton da Qur'ani zai yi, ba ga ceton da azumi, ceton da yara za su yi, ceton da mala'iku za su yi, mummune waliyai, salihai. To shi ba zai taɓa samun da zai taimake shi ba, ko a sassauta mishi azaba ma ba zai samu ba. Kaga wannan matsala ta farko kenan. Matsala ta biyu, intisharul adawa wal ghadaba baina afradil mujtama', kiyayya da gaba zai yadu tsakankanin al'umma. Duk wanda ka je kai mishi ƙarya, ba zai koma yana jin haushinka ba. Wanda ya baka ajiyar dukiya ka cinye masa, ba zai koma yana jin haushinka ba. Idan muka komar da rayuwarmu haka, shikenan za mu koma muna jin haushin juna ne, muna kuma bakin ciki da junanmu. Da haka al'adawa, adawa mai tsanani, wal baghda, da jin haushin juna zai koma tsakankanin al'ummar musulmi. Abu na uku, da'ful mujtama, zai kasance al'ummar musulmi za ta rauni, wa tafakkuki, kuma al'ummar musulmi za su rarraba, al-infikak kenan, shine rarraba. Wa adam qudrati ala muqawamati al-akhtar al-muhitati bihi, kuma al'ummar musulmi idan suka yi raunin nan suka rarraba, ba za su iya fuskantar kalubalen da ke fuskanto su ba. Kun ga da ƙarya da yaudara da cin amana da saba alƙawari, to duk al'umman da ke riko da su sai ta raunana, kuma idan ta raunana ba za ta iya fuskantar kalubalen da ke fuskanto ta ba. Wannan ko da sunan siyasa, su ne 'yan siyasa suka zama maƙaryata, maciya amana, masu saba alƙawari, to haka ne za su yi tara raba. Yau wanne ya ce maka yana wancin jam'iyya, gobe idan ya gaba zai mallake ku ba, ya tsalle ya koma wancin jam'iyya, jibi ya ce ya dawo gida, jibi ya ce ya fita daga gidan, za ta ce ya ɗauko wata jam'iyya, sai dai ya mallake ku ƙarfi da ya ci. To kuma inda za ka gane ya raba kan al'umma, ka saurari gidan rediyon Nagata, ka ji a ɗauko musulmi a zagin shi. Tun ana zagi a siyasance a koma har halittar Allah sai an riƙa zaga, a riƙa siffanta wani wai ɗan ƙanƙani, kasai wani mutumin da yake ko tsawo ma bai da shi yanzu wannan abin a zage mutum ne saboda wannan wannan ba halittar Allah bane a zage wani a cewa yana da saiko saiko ba halittar Allah bane kun fahimta haka ne sai ka ji kiri-kiri al'ummar musulmi wanda ya wajaba su yi aiki domin ciyar da musulunci gaba duk su zama magoya bayan Allah da manzonsa sai waɗannan miyagun ɗabi'un sai su raba kansu sai ne zama ɗan goyon bayan wani wancan ɗan goyon bayan wani wancan ɗan goyon bayan wani ko da za a cuci musulunci in dai zai bakanta ma wancan to za a yi in kuma ga wani abin da zai kawo ɗaukakan musulunci amma kuma akwai ɗaukakan ɗan wancan facin to ba za a yi ba a wannan alama ce ta munafinci wannan ko ba a gaya maka ba dole ka gane wannan alama ce ta munafinci wannan na daga cikin irin matsalar da munafinci ke ma al'umma to bambancin da ke tsakanin munafinci babba da karama kamar bambanci ne tsakankanin musulunci abin nan kafirci babba da karama to sai dai a babin munafinci babba da karama akwai ƙari shine munafinci babba ba a taɓa samun musulmi na yin shi duk wanda ya shigo dama ya kafirta amma munafinci karama za a ga musulmi da dama suna da ita wani musulmin har a shaide shi a cin cewa shi makaryaci ne wani a shaide shi akan macin amana wani a shaide shi akan saba alƙawari kuma ga tana a cikin mu nan gabaki ɗaya kowa yana da irin wannan ɗabi'a ko a cikin mu nan da alamar tsatsefe ko a ce fadi laifin shi ya san inda yake ya san inda yake kai wannan to nan asiri ne ko a rufa ma juna asiri ai istighfari koko ai kowa ya faɗi irin nashi laifin koko dai kawai istighfari dai kawai ajibu faranaka rabbana wa ilaikal masir a istighfari kuka ce ko to shikenan Allah ka gafarta mana to shi munafiki ma yana tuba tukuna shi kamata mu tambaya tunda ko cewa istighfari a tuba to munafiki na tuba eh munafiki na tuba mai munafinci ma irin ta aqida yana iya tuba Allah ya karɓi tuban shi domin da Allah subhanahu wataala ya rattabo sifofin munafiqai a cikin suratul nisa a ƙarshe sai ya ce illal ladina tabu wa aqtasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima sai Allah ce illal ladina tabu amma duk waɗannan miyagun ɗabi'un da aka rattabo miyagun aqidun to ka tsamo waɗanda suka tuba illal ladina tabu wa aqtasamu billahi suka rike hanyar Allah wa akhlasu dinahum lillahi suka tsaftace addininsu ga Allah sai Allah ce fa ulaika ma'al mu'minin to waɗannan suna tare da mu'minai to kaga idan mai babban munafinci ya tuba to ballanta ne mai karamin munafinci wanda ya zama makaryaci sai ya tuba ya daina ya rika gaskiya wanda ya zama mayaudari sai ya koma ya gyara wanda ya zama mai saba alƙawari sai ya tuba ma Allah ya gyara kenan yanzu kaga muna da daman da zamu tuba amma da sharɗin kowa ya gyara ko yawwa Allah ka taimake mu to ya kamata mu dan faɗi kuma hanyar kubuta daga munafinci duk da shi malam bai kawo shi ba ana tunda in dai munafinci yana da irin wannan kalubale babba haka yana da sharri haka to ya kamata mu dan sani dan waɗansu abubuwa ɗin da yake idan mun yi su za su taimaka mana mu kubuta daga munafinci abu na farko shine farko tukuna ka tsorace munafinci ya kasance zuciyarka ta rika tsoron munafinci kar fa in je in fada zuwa ga munafinci kar in je in fada zuwa ga munafinci to duk abin da kake tsoron shi an fi sa ran ka dauki mataki domin ganin ka kubuta shi abu na biyu kuma sai ka zama mai ikhlasi kamar yadda wannan ayata ce wa akhlasu dinahum lillahi kai bakin kokarin ka yaki zuciyarka ka takurata ka rika yin ikhlasi ka tsaftace addininka ga Allah kar ka yi addini domin neman suna domin neman yabo domin neman kuɗi domin san a sani a'a kawai addinin kai kana ma Allah ne in Allah ya gani ya ba ko da dun nan ba ku gane kun yaba ba matsala ikhlasi kenan sannan kuma mutum ya bakin kokari gurin gyara zuciya ka san idan zuciya ta gyaru ayyukan gaba ba matsala bane in zuciya ta inganta shi yasa idan mutum ya sami la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana garta a cikin zuciyarsa sai Allah ya iya yake mishi komai girman zunubin shi komin girman zumbin shi kamar da zamu magana akan sharka ne insha Allah ta'ala. Haka nan cikin ababen da za su taimaki mutum ya kubuta daga munafinci al-ilmun nafi', mutum ya samu ilimi mai amfani. Ba kowane irin ilimi ba, al-ilmun nafi', ilimi mai amfani. Akwai wasu ilimomin da ba su da wani amfani. Ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadur. Ilimin da bai da amfani, jahilcin da bai cutarwa. To ba irin wannan ilimin ba. Ba wanda zai ce maka bari in zo in maka tafsirin Al-Qur'ani mai girma, amma sai ta dauko maka labaran da da nan. Ya kawo maka abin da zai kara maka imani, zai gina maka aqida. To al-ilmun nafi'u, ka samu ilimi mai amfani. Cikin ababen da za su taimaki mutum ya kubuta daga munafinci, masahabatul akhyar. Ka riga abota da mutanen kirki. In ka ce kai abokan tafiyanka su ne 'yan siyasa, to ka san cewa ana satan ɗabi'a, ana nan ana nan sai ka zama matsalici, sai ka ƙware wurin yaudara. Saboda mene? Saboda muna ganin ɗabi'un da suke mana kenan. Amma ka zama mutanen kirki su ne abokanka masu gaskiya, masu riƙon amana, masu cika alƙawura, masu ingantacciyar aƙida. Ana nan ana nan sai ma za ka ɗaukar sana daga ɗabi'unsu. To haka nan kuma duk abin da ka ji daga Allah, to ka sallama kawai ka miƙa wuya, ko da baka iya aikata shi ba, yadda cewa ya Allah wannan gaskiya ne, kuma bin wannan shi zai kawo alkhairi duniya da lahira, kuma shi zai kawo zaman lafiya duniya da lahira, kuma ya Allah dokokinka da shari'arka ta jace da kowane lokaci da kowane zamani, ko da baka iya aikatawa ba, amma dai ka sallama. Sai kuma kai ta addu'a, Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga munafinci. To waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da idan mutum ya yi su kenan zai kubuta daga munafinci. Salisan, abu na uku daga cikin abubuwan da ke gadar da kafirci su rushe mutum imani, mala ya ce ashirku, shirka da Allah. Mala ya ce ta'arifuhu, definition na ashirk, ya ce ashirku huwa sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghairi Allah. Shirka ma'anarta karkatar da wani sashi na ibada zuwa ga wani Allah. Aw musawatul makhluqi bil khaliq subhanahu wa ta'ala, ko kuma daidaita abin halitta da mahalicci. Wannan ta'arifi ne jami'i, wato definition ne wanda yake ya cika duka kofofin shirka. Kaga idan aka ce sarfu shay'in min anwa'i ibada li ghairi Allah, karkatar da wani sashin ibada zuwa ga wani Allah, kaga wannan yana da alaka da tauhidin uluhiyya kenan. Shine aikace aikacen bayi, shine aikace aikacen bayi, wato ababen da bayi suke a matsayin bauta zuwa ga Allah. To duk wanda ya juyar da wani aiki da ake ma Allah a matsayin bauta zuwa ga wani Allah, to wannan mutum ya yi shirka da Allah. Sai ya ce kuma aw musawatul makhluq bil khaliq, ko kuma daidaita Allah mahalicci da abin halittansa, wannan a cikin rububiyya da kuma asma'ullahi wa sifati. Akwai aikace aikacen Allah shi kadai yake yin su, to duk wanda ya yadda cewa akwai wanda ke yin su kuma bayan Allah, wannan mutum ya zama kafiri, ya zama mushriki. Kamar halitta, wanda ya dace akwai wani mai halitta kuma bayan Allah, ya zama shirki. Kamar azurtawa, kamar shiretarwa, kamar ɓatarwa, kamar jijjiyu al'amura, kamar mallaka, duk waɗannan abubuwa ne na Allah. Wanda ya dace akwai wani kuma bayan Allah da ke yin wannan, ya zama kafiri mushriki. Irin yadda za ka aqida ɗan haƙiƙa a yau, ko ɗan haƙiƙa su suna ganin cewa duniyan nan ma ba wai Allah ne halicce ta ba, wai akwai wani mai halitta kuma bayan Allah, wannan mushrikanci ne, kafirci ne. Suna ganin akwai mai juya akalan al'amara kuma bayan Allah, wannan mushrikanci ne, kafirci ne. Irin wannan akwai shi a cikin 'yan ɗari'u da yawa, akwai shi a cikin 'yan shi'a. Shirka kenan a cikin rububiyya. To akwai kuma abin nan, daidaita Allah da halittunsa a cikin asma'ullahi wa sifatihi. wanda yake jin cewa ga wani mutum ko ga wani halitta yayi daidai da Allah a cikin sunansa da sifofinsa wannan mutum kafiri ne mushriki hal ta'lamu lahu samiyan Allah ce kai ka san wani tamka ga Allah ko kini ko takwara akwai wani takwara ga Allah babu koda ka ji wani suna an kira Allah da shi an kira wani bawa da shi to al-ittihadu fi tasmiya la yadullu al-ittihadu fi al-musamma qa'ida ce dan an yi daidai a wurin suna bai nuna an yi daidai a wurin wanda aka kira da suna dan an kira Allah subhanahu wataala idan an kira Allah da suna al-alim sai kaji an samu wani malamin angon ku ko garo ku aka kira shi ma al-alim ko al-alim ilimin Allah ba irin ilimin wancan malamin ba ilimin Allah cikakken ilimi ne shi kuma ilimin wannan malamin idan da zaka koyi a bayan ginin nan bai san abin da ka sani ba bai san abin da ke faruwa ba inda ka tambaye shi menene na koyi a cikin zuciyata bai sani ba zaka ashe wannan sunan kawai suna ne na jika na yi ta amma in ka gwama shi da sifan Allah na al-ilmu zaka ba iri daya bane ko kuma a ce Allah al-malikun sai a ce sarkin garinku shi ma al-malikun mulkin Allah ba irin mulkin wancan sarkin bane wannan sarkin yana da bukatun yan sanda tukuna da soja domin su ba shi kariya yana da bukatun waziri yana da bukatun deputy yana da bukatun commissioners yana da bukatun advisors yana da bukatun waye yana ma da bukatun mata a gida ta rika mishi girki domin hankalin shi ya kwanta ya rika samun abincin da zai ci haka Allah yake daka ashe wannan mulkin ba irin wancan mulkin bane to duk wanda ya daidaita Allah da bayinsa a cikin sunayensa ko a cikin sifofinsa ko a cikin rububiyyansa ko a cikin uluhiyyansa to wannan mutum yayi shirka da Allah subhanahu wataala shirka babba Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya tabbatar da gadugan mu akan tafarki madidiciya ina ga sai mu tsaya nan idan Allah subhanahu wataala ya kai mu zama na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya وصلى الله وبارك على النبي الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك